Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 5 ga watan Satumba shekarar 2018 akan mitoci 19.31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yako makiri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Alkali Brett Kavanaugh, wanda shugaba Donald Trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin Amurka, ya ce bai kamata a sa siyasa a batun zaben alkalin kotun kolin kasar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne da ke cike da nufin damfarar jama'a. Kana hukumar agaji da gudanar da ayyuka a yankin Palestina, wata majalisar ɗinkin duniya ta ce ta samu rage gibin kasafin kuɗi na dala miliyan 446 da aka samu biyo bayan zaftare tallafin da Amurka ke badawa.
To kanin labaran kenan. Bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar Najeriya tana cikin manyan kasashen Afirka da za su amfana da babban kaso a cikin dala biliyan 60 da China ta ware domin taimakawa cigaban nahiyar Afirka. Amma duk da haka,
to bukatun ne da yawa, ko wancan kudi ya zo akwai bukatun da za a sa shi, ayyukan da aka bari da yawa. Ka duba ka ga ayyukan da aka gada da shi Babu Buhari ya gada, Allah ya yi yawa da su. Kusan kowane lungu da sako an ci gaba da wayannan ayyukan da aka gada na da, har ila yau kuma ana ƙara ba da wasu.
A jamhuriyar Niger kuma wasu 'yan bindiga ne suka sace mahaifiyar wani dan majalisar dokokin kasar domin neman kuɗin fansa. To ko bayan waɗannan rahotannin muna dauke da shirin demokradiyya a yau da Sahabu Ali zai gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Alkali Brett Kavanaugh, wanda shugaba Donald Trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin Amurka, ya ce abinda ya yarda da shi shine tilas alkali ya fassara doka amma ba yin doka ba. An fuskanci tsaiko a farkon zaman jin bahasin alkalin a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya Talata, inda 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kokarin neman a yi jinkirin jin bahasin, yayin da masu zanga-zanga kuma suka rika gurguntar da zaman da ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta musu. Kavanaugh ya zauna shiru yana saurare na tsawon kusan sa'o'i 7, yayin da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat suke bayyana goyon baya ko rashin goyon bayan zaben nasa a matsayin alkalin kotun kolin, kafin daga baya ya samu damar yi wa kwamitin jawabi. Ya ce bai kamata a sa siyasa a batun kotun koli ba, tilas ne alkalin kwarai ya zama wanda zai raba gardama, wanda baya nuna bambanci, wanda ba shi da ra'ayin wani kuduri ko kuma tsare-tsare. Ya ce a cikin shekaru 12 da ya shafe a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara, ya yanke hukunci akan ƙararraki sama da 300. Kavanaugh ya bayyana cewa wani lokaci ina yanke hukuncin da ya goyi bayan waɗanda suka shigar da ƙara, wani lokaci kuma waɗanda ake tuhuma, wani lokaci ya goyi bayan ma'aikata, wani lokaci kuma kamfanoni, wani lokaci masu kare muhalli, wani lokaci kuma masu haƙar ma'adanai. Ya ce yana kiyaye doka kuma bai taɓa barin son kai ko wani ra'ayin tsare-tsare da manufofi su shafi hukuncin da yake yankewa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne wanda ke cike da nufin damfarar jama'a. Littafin da aka rubuta dangare da shugabancin Trump da wani ɗan jarida da ake ɗorawa alhakin sauke shugaba Richard Nixon daga karagar mulki, ya bayyana gwamnati mai ci a matsayin wadda take neman kifar da kanta da kuma rudani cikin watanni 19 na farko da kafa gwamnatin. Littafin da ake kira Tsoro Shugaba Trump a Fada White House, mai shafi 448 da Bob Woodward ya rubuta, wanda za a fitar ranar 19 ga wannan wata na Satumba, wato 11 ga wannan wata na Satumba. Ya bayyana cewa mataimakan shugaban kasa suna satar takardun bayanai akan teburinsa da kuma daukar waɗansu matakai da nufin yi wa shugaban kasa yankan baya. Littafin ya bayyana cewa a matsayin wanda bai san abin da wato ya bayyana Trump a matsayin wanda bai san abin da ke faruwa kasashen duniya ba da kuma fadar fada da ke cike da kurakurai da mummunan rashin jituwa tsakanin makaraban shugaban kasa. A sakon da ya buga a shafinsa na Twitter jiya Talata da yamma, shugaba Trump ya kuma nemi sanin ko Woodward sojan hayar jam'iyyar Democrat ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nasarar shiga tsakani da ya kai ga cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen arangama da aka yi na tsawon mako guda a Tripoli, babban birnin ƙasar Libya. An sanar da haka ne bayan da hukumomin ƙasar Libya suka bayyana cewa adadin waɗanda suka rasu a rikicin ya ƙaru zuwa 61, yayin da dama kuma suka ji raunuka. Gwamnatin Amurka da ƙasashen Burtaniya da Faransa da kuma Italiya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi na'am da tsagaita wutar. Fada ya ɓarke a Tripoli ne ranar 27 ga watan Agusta, bayan da wata ƙungiya da ke ɗauke da makamai wadda ke Tarhumna mai tazarar kilomita 65 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar ta ƙaddamar da harin bazata a kan wata ƙungiyar mayaƙa da ke gaba da ita. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar agaji da gudanar da ayyuka a yankin Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu rage gibin kasafin kuɗi na dala miliyan 446 da aka samu sakamakon zartar tattalin wato tallafin Amurka da gwamnatin ƙasar ta yi, sai dai bata sami nasarar cike gibin baki ɗaya ba. Ta ce ƙarancin kuɗin da aka samu zai iya shafar ayyukan da hukumar ke gudanarwa a sansanin 'yan gudun hijira na Falasɗinawa a duk faɗin gabas ta tsakiya. Hukumar ta sanar da cewa ta tara dala miliyan 238 daga kasashen Qatar da Saudiya da Japan da kuma ƙungiyar tarayyar Turai da Canada. Bisa ga cewar hukumar, yanzu ana da gibin dala miliyan 200 zuwa ƙarshen shekara. Da yake magana jiya Talata, babban kwamishinan hukuma Perry Krehenbuli ya bayyana takaicin shawarar da Amurka ta tsaida na daina tallafawa ayyukan da hukumar ke gudanarwa a madadin 'yan gudun hijiran Falasɗinawa kimanin miliyan 5, ya kuma bayyana cewa tilas ne a nemi wata hanyar samun kuɗi domin taimakonsu.
Because it's also a matter of human dignity for the refugees, but it's particularly also a matter of
sabili da batu ne na mutunta 'yan gudun hijira da kuma batun tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a yankin. Kun sani muna aiki ne a ɗaya daga cikin wurare da aka fi fama da bambancin ra'ayi a duniya. Amurka ta zartar tallafin da take ba hukumar agajin da gudanar da ayyukan a yankin Falasɗinawa ranar 31 ga watan Agusta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru wadda yake tare da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a ziyarar da yake yi a ƙasar China, ya bayyana mana irin nasarori da Najeriya za ta ciyo daga taimako da China za ta yi wa ci gaban nahiyar Afirka da dala biliyan 60 a cikin hirar da ya yi da Sahabu Aliyu. Gwamnan ya bayyana wa Sahabu fannoni da China za ta saka waɗannan kuɗaɗe.
Sun sa taimako wajen ba da scholarship da wajen training mutane. Sun sa taimako wajen tura masana'antu su je su kafa masana'antu a ƙasashenmu na Afirka. Da harkokin ciniki da abubuwa da yawa da suka bayyana wanda yake ya nuna cewa suna so ne a yi zumunci kuma a yi taimakekeniyar juna mai inganci kuma mai ɗorewa.
Mai girma gwamna, idan haka maganar take, nawa Najeriya za ta amfana a cikin biliyan 60 ɗin nan?
To, ya danganta da bukatunmu. Kamar yadda ka sani, ko can baya muna magana za a sa za a bada wani rance na gina mambilan nan gida power hydro da za a yi wato megawatt 3,500 a mambilan na wuta wanda har mun fara tanadin namu kasan da za mu sa kuma su za su bada wannan bashin. Akwai layin dogo wato railway da ake so a ƙarasa waɗanda aka kudura za a yi kuma idan da dama ana da buƙatar cikin wani lokaci a ce kowane babban birnin jiha ya samu hanyar dogo da yake hada shi da sauran manyan birnukan jiha. Bayan wannan akwai magana titina da kasanin kanka ne shekara da shekaru sun lalace ana tunanin shi ma farfado da gyaransu wanda duk ana duba waɗannan abubuwa sosai a ga yanda za a haɗu a nemi buƙatar mai ake nema a yi wannan. So ga ya danganta da yawan kuɗin da zai ci waɗannan ayyukan shi za a nema kuma najin Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan kasashen da za su buƙaci kuɗi da yawa daga cikin wannan kuɗin.
Ba da jima wannan ba ne ministan ma'aikatar gidaje da ayyuka wadda harkar wutar lantarki ke karkashin ma'aikatarsa Fashola ya ziyarci wannan madatsar ruwa na gina wato makamashin nan na Mambila Hydro. Tuni aiki ya yi nisa wannan an riga an karɓi bashin ne ake wannan aikin za a ƙara bashi ne ko kuma dai wannan sabon bashi ne saboda a ci gaba da aikin?
A lokacin da ya je ake ta wannan bincike-bincike ne na haɗa lissafen-lissafen kuma an kai ga matsayar gane 'yan kwangilar da za a ba kuma mun kai ga matsayar ba da namu shirya namu kason da za mu sa daidai. To abin da ya rage wannan nasu kasan ne da za su bayar kuma ina jin yana cikin kuɗin da aka yadda za su bayar din tun daga wancan kasan da suka bayar na shekarun baya watakila shi na mambilar ba zai shafi wannan sabon biliyan 60 din da aka saba daga na tsohon kuɗin ne tun da tuni magana ta yi nisa an samu 'yan kwangila an sa kuɗin kuma da ake da biyan 'yan kwangila da daga wannan kuɗi da aka samu na canade. So gaskiya ne an fara maganganu sosai amma kuɗin bai riga ya fara zuwa hannun 'yan kwangila ba.
To Alhaji Abubakar Badru wasu na a cikin basussuka ko kuma tallafi da za a samu bashi musamman Najeriya za ta karbi aka ce kusan dala miliyan 300 saboda a kafa cibiyoyin ilimin fasaha na na'urorin kwamfuta da sauransu. Masu sukan lamiri a Najeriya na cewa dan me Najeriya za ta karbi waɗannan basussuka alhali ba da jima wannan bane aka maido mata kuɗaɗe daga ƙetare wanda ake zargin tsohon shugaban ƙasa General Abacha aka sata daga Najeriya aka ja ka adana a wajen. Me yasa ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ba sai Najeriya ta karɓo bashi? Me za ka ce kan haka?
To ana ta yi kamar yadda ka sani ko kwanan nan an sa gwamnonin jihohi sun amince daga kuɗin da aka ajiye na mai a ɗauki dala biliyan 1 a sai makamai. Bayan wannan akwai dala biliyan 650 wanda aka yi da ba sabirin World Bond domin su gina hanyoyi wanda har sun fara a ɗaya daga cikin hanyoyi da take arewa ita ce ta Abuja zuwa Kano da za a buɗa data a ƙara girmanta. Wato buƙatun ne na Najeriya suna da yawa duk abin da ya shigo ana ƙoƙari a sa shi domin sanin kanka ne sahabu ba tattalin arziki ba zai ginu ba idan babu tsari mai kyau na sufuri babu tsari mai kyau na shi kamar abin da ake faɗa na information technology din. Abubuwanmu na gona ba za su iya tafiya su je port ba a tura su wasu kasashen cikin sauki saboda yanda tsarin supreme namu yake ya yi tsada kuma yana da wahalai. So buƙatun ne da yawa ko wancan kuɗi ya zo akwai buƙatun da za a sa shi ayyukan da aka bari da yawa ka duba ka ga ayyukan da aka gada da shi babu Buhari ya gada Allah ya yi yawa da su kusan kowane lungu da saƙo an ci gaba da waɗannan ayyukan da aka gada na da har ila yau kuma ana ƙara ba da wasu domin matsalar ta daɗe kuma ta tabarbare da yawa wanda yake sai an yi hoɓɓasa za a iya shawo kan abin in ba haka ba za a yi ta yi ne ana ta yi kuma yana warwarewa ana ta yi yana warwarewa idan ba ya rubutu akan lamarin gyaran ba.
Allahu sarki mai rama roƙon ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya.
To
kuma dalla gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badalu a hirarsa da Sahabu Aliyu a jamhuriyar Niger kuma wasu ƴan bindiga ne suka sace mahaifiyar wani dan majalisar dokoki a ƙauyen Gweskoro dake yankin jihar Difa kuma suka yi garkuwa da ita domin a biya kuɗin fansa kwana ɗaya bayan da suka saki wani ɗan kasuwa da ya biya kuɗi da ya fashi kansa. Ga dai Sulemu Muni barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Rahotannin wannan jiya talata daga yankin Difa sun yi nuni da cewa a wajejen karfe 10 na daren Litinin ne wasu ƴan bindiga suka yi awan gaba da mahaifiyar ɗan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar yankin Difa Bulu Muhammadu sa'o'i kalilan bayan da suka saki wani ɗan kasuwar da ya fanshi kansa ta hanyar biyan makudan kuɗaɗe. Kamar yadda wani ɗan asalin karkarar ta Difa kaka Tuda Gwani Muhammadu ya shaida mun.
Wajen karfe 10 na dare wasu mutane wanda ba san su ba amma suna da arm da komai suka zo nan gidan mahaifin Deputy Bulu wanda yake Assembly National na jihar Difa nan Gweskoro. Wajen karfe 10 suka zo suka tai da mahaifinsa da bancin shi sun huda wani ɗan kasuwa shi ma commerce shi commerce kin ina ji kudin da aka tambaye shi nan da nan ya biya aka bar shi
har zuwa yammacin jiya talata. Ɗan bindigar na ci gaba da garkuwa da wannan dattijuwa yayin da a ɗaya bangare wata majiya ke cewa an fara tattaunawa domin shawo kan wannan al'amari cikin ruwan sanyi.
Su wanda suka hudo wannan mahaifin Deputy Bulu sun yi cira ga wani lamba suka ce miliyan 20 na sefa suke so sai an biya wannan za su sake ta amma sun shaida da cewa tsohuwar lahiyar talau babu abin da ya same ta ga jikinta da ba su taba ta ba su yi mata komai ba. To wannan miliyan 20 akwai wanda mutane sun tattauna su gani yanda za su diba dai su ma ai su gani wannan abin. Kaga yanzu dai ba biya ba wannan kudin.
Kawo yanzu ba wata sanarwa da hukumomi suka bayar akan wannan batu da ke ci gaba da daukar hankulan masu amfani da shafukan sada zumunta. To amma a wata hira da muryar Amurka a makon jiya dangane da yawaitar satar jama'a domin neman kudaden fansa a yankin Maradi iyaka da jihar Zamfara, ministan tsaron kasar Niger Kalla Mutari ya bayyana cewa
abin nan masu yin shi sai in ci ba ma ne suke ba ya san kamar zai zama bada kudi. To na kira sojojin mu da gendarme da police na ce musu su je su yi taro a can da mutanensu su gaya musu muna son mu ga an yi maganin wannan sabon salon sata da ya shigo cikin wannan lokaci kuma ina son su hiddo muna salo na maganin shi a lokaci kaɗan.
Kwada yake ba wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin sace-sacen jama'a a yankin Difa masu lura da sha'anin tsaro na alakanta wannan aiki da ƙungiyar Boko Haram. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Ya rabana Allah sarki ka tanye mu.
To ma dalla a gaida Sule Mumuni Barma. Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 18 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin wani tsari ne jam'iyyar APC za ta bi domin zaɓuɓɓukan fidda 'yan takara ƙarƙashin jam'iyyar tsarin ƙyartinke ko wakilai ma'ana delegates. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Lokacin da jam'iyyar APC ta zaɓi sabon shugabanta Adam Oshimole cikin watan shida ya ce tsarin zaɓen ƙyartinke jam'iyyar za ta yi amfani da shi a duk zaɓuɓɓukan fidda 'yan takararta. Taron majalisar ƙoli na jam'iyyar da aka yi a makon jiya shugabanni suka ce za a yi ƙyartinke amma kuma da zaɓi bayan da aka ce gwamnonin jihohi suka yi tutsu. Domin haka muka gayyaci babban sakataren jam'iyyar na ƙasa Maima Labuni domin samun ƙarin bayani. Na kuma fara ne da tambayarsa irin tsari ko tanadi da tsarin mulkin jam'iyyar APC ya yi kan wannan batu na zaɓe.
Duk abin da tsari biyu ne kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ta amince. Na farko akwai direct primaries wanda ake cewa ƴartinke, akwai kuma indirect wanda wakilai ne za su yi shi ne wanda ake ce delegate, sai kuma consensus kowanne wanda aka ɗauka zai yi. So abinda kwamitin koli na jam'iyyar ta amince shine na farko za a yi zaben direct primaries na shugaban kasa wanda na 18K wanda za a zo a kammala shi da taron kasa wato convention. Sannan kuma sauran mukamai ya danganci menene kwamitin koli na jiha, kowace jiha za su dubi abinda suke so su yi sannan su rubuto a kwamitin gudanarwa na jam'iyya a Abuja a ba su ka'idan yadda za su yi. Idan suka ce suna son direct tunda akwai kundin tsarin mulki za a ba su suje su yi direct. In sun ce kuma za su bi hanyar indirect, su ma kowanne jiha tana da dama ta yi amfani da huruminta ta nemi abin da take so ta bi.
Wannan tsarin cewa jihohi suna da zaɓin nan kun yi sassauci ne ga gwamnoni saboda sun muku bore?
Ba sassauci ba ne ai. Ai kowane tsarin ma daga ciki ba karɓi da mashi ba ne, kowanne akwai ka'idan ta da yadda ake bi.
To idan haka ne, me za ka ce wa 'yan majalisa kile ma'ana delegates gwamnoni suna bi da suna amfani da wannan hanya wajen murdiya su za su sa mutanen da suke so su ci zaɓe?
Ai babu wani ba zancen murdiya. Idan kana maganan murdiya ne ko wani kwanje ko wanne a kowane tsari ma za a iya a ce za a iya yin murdiya ai. Wani zai nuna maka cewa an fifita wani. Amma in aka ji zaɓe za ka ga delegate ɗin ne kuma zai nuna maka saɓanin haka. Ka ɗauka misali zaɓen shugaban ƙasa da aka yi duk da gwani na shugaban ƙasa da muka yi a 2014. Mutane sun yi amfani da kuɗi. Akwai wanda suka ɗauki jirage suka kai 'yan wakilan nan daga jihohinsu suka kai su Lagos. Akwai ɗan takarar da ya kama ɗaki ya kai 10,500 za a ci abinci kyauta kuma a za a ba mutane dala. Amma karka manta wa'annan delegate ɗin da suka je filin zaɓe sai suka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari. To wannan yana nuna maka cewa su delegate ɗin nan fa shugabanni ne. Su suka san wane ne idan suka zaɓa zai iya ci musu zaɓe.
Sakatare Maimala, idan mu ɗauka za a yi ƙartinke, yaya za a gudanar da wannan zaɓe? Daga matakin unguwa za a fara a zo ƙaramar hukuma ne a zo jiha ko kuma yaya tsarin zaɓen yake?
A yartinke ana fara daga unguwa ne, daga matakin unguwa ake tara ko ne unguwa za a kawo mutanen da suke wa nan mazaɓu a tara su a unguwan. Wannan shine yartinke. To abin da kake gani yake kawo gardama. Wasu ake ganin ai ba wanda yake tsoro ko wani shugaba da yake tsoron a yi ƙartinke a jiharsa. Babu wani abu makamancin wannan illa ana duba sauƙin al'amarin ne. Yanzu misali za ka ga wani anguwa mazaɓansa 30 ne, 30 ɗin nan kuma duka ƙauyuka ne. Ƙauyukan nan kuma dole ne ka ɗauki motoci ka aika a ɗauko mutanen nan su zo su yi ne su yi wannan zaɓen kuma a mai da su. So akwai abubuwa a hidindimu da dama da abubuwa da yake kunshi a ciki. Wa zai ɗauki wannan nauyin? Jam'iyya ne ko kuma wane ne zai ɗauki wannan nauyin ko su masu zaɓen ne? Wannan duka suna daga cikin abubuwa da yake kawowa zaɓi ga mutanen jihar.
Amma da kuka zaɓi yin ƙartinke a zaɓen shugaban ƙasa kun yi haka ne kawai saboda kun san bai da abokin hamayya ko?
Ba dan ai shi jam'iyya ana so a mota kaini, ana so muta 'ya'yan jam'iyya wanda suke da katinan su a yi da su. Wannan ba wai muna don ban fa'ida hamayya ba ne.
Sakatare Maimala Buni, kana ganin a bar wa jam'iyyu nauyin tafiyar da zaɓuɓɓukan nan ko kuma a baiwa hukumar zaɓe?
Ai ba ma yadda za ka yi ka bar harkar fitar da gwani na cikin gida a hannun hukumar zaɓe. Domin na farko abinda za ka duba jam'iyyun kansu ba jam'iyyar APC ta kadai za ta shiga zaɓe ba, akwai jam'iyyu da dama. Yanzu musamman ma a Najeriya jam'iyyu kusan 90 da wani. So ka ga ba yadda za ka yi ka ce hukumar zaɓe ta ɗauki ɗawainiya na jam'iyyu.
Ina APC ta samu kuɗi da ta gudanar da taron babban taron ta inda aka zaɓe ku a wannan da ba da jima'a wannan ba? Tunda a tarayya shugaba Buhari ya ce sisin kobin tarayya ba zai fito bai wajen tafiyar da harkar jam'iyya. Ina jam'iyyun nan a matakin jiya za su samu kuɗi tafiyar da su idan gwamnoni su ma suka ce ba za a fidda kuɗi ba?
Jam'iyyar APC daga kafuwarta zuwa yanzu ba ta dogara da gwamnati ba ko na jiha ko na tarayya. Kuma kamar yadda ka faɗa shugaba Muhammadu Buhari baya bada kudin gwamnati, baya iba kudin gwamnati ya baiwa jam'iyya ko a matakin tarayya ko a matakin jihohi. Sannan ina tabbatar maka ko zaben nan da kuka za mu shiga muna da forms, muna za mu sai da form, ba wai kyauta bane za mu dauki form din nan mu baiwa mutane. Daga cikin kudin da muke sai da form din nan muke hidindimu na zaɓuɓɓukan nan, ba wai kawai haka kawai ba ne. Wannan form ɗin ayin muka ga dama za mu yi mu buga mu baya mutane kyauta. Amma idan muka bayar kyauta kuma da me za mu yi hidiman zaɓen.
Da farko din tambaye ka, nawa ne kuɗin form ɗin? Akwai inda na karanta aka ce kun ce kuɗin form ɗin takara shugaban ƙasa miliyan 55, an ce shugaba Buhari ya ce muku shi ba zai biya wannan kuɗaɗen ba. Da gaske ne an yi haka?
To wannan kuma ba abin da ni zan baka ansar da bane, saboda ai kudin form ka'ida ce ta jam'iyya, kuma kwamitin koli ta zauna ta amince da dukkan jadawalin yadda zaɓen nan za ta kasance har da kudin form ɗin a ciki.
To ko sakatare
kuma zamu muna da kagobin yadda muke fitar da sakon yadda kudin ya kamata ya kama, za mu buga a jaridu da account number da za mu sa kowane mai sha'awa zai gani zai je biya zai zuwa bashi form ɗin da zai je sa takara.
To ko babban sakatare zai iya gaya mana nawa ne abinda aka kayyade kowane mataki abinda dan takara zai biya kudin form?
To wannan za mu sanar insha Allah, za mu sanar. Akwai kafin bana so in yi riga malam masallaci, za mu fitar da shi a rubuce wanda za a buga a jaridu, za a fata a gidan telebijin da sauransu, a rediyo da sauransu. Mai sha'awa duka zai gani har da account number da zai je ya sa kuɗin, da bankin da zai je da telan da zai karɓa ya mika a bashi form ɗinsa.
Kana gani kun yi adalci da kuka hana sauran masu neman takarar shugabancin ƙasa yin takara da shugaba Buhari?
Ai, ba mu hana ba, amma ni abin da nake faɗa kullum shine ko a America, inda aka koyar demokradiyya da Najeriya take bi yanzu, idan shugaban ƙasa yana kan karagar mulki, idan kwamitin kolin jam'iyyarsa ta kaɗa masa ƙuri'ar amincewa, ta gamsu da kamun ludayensa ne, to maganar takara da shi kuma ya kau.
Amma aka gani a America
shugaban kasa da yake kan karagar mulki, wanda kwamitin kolin jam'iyyarsa ta kaɗa masa ƙuri'ar amincewa, kuma wani ya zo ya takara da shi a wannan jam'iyyar.
Sakatare Maimala, babu wannan tsarin a Amurka, saboda ina nan Amurka na san shugabannin ƙasashe da suka na kan kujera aka yi gwagwarmaya da su. Na karanta waɗanda ba na nan aka yi gwagwarmaya da su, an yi George Bush babba. Akwai wanda ya kalubalance shi yana kan kujerarsa, Jimmy Carter yana kan kujerarsa, Kennedy ya masa haka. Akwai su irin wannan ya faru a Amurka? Babu wani
magana yanzu da girda da kai a wajen shugaban kasa 40 da wani abu misali guda uku ka bayar.
Masu sauraro, da haka Allah ya kawo karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako. Sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin sakataren jam'iyyar na ƙasa Maimala Buni da Nasiru Adamu Ilkaya wadda ya haɗa mu da sakataren da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin wannan shiri, anan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Alkali Brett Kavanaugh, wanda shugaba Donald Trump ya zaba ya zama alkali na tara kotun kolin Amurka, ya ce abin da ya yarda da shi shine tilas alkali ya fassara doka amma ba yin doka ba. An fuskanci tsaiko a farkon zaman jin bahasinsa a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya Talata, inda 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kokarin neman a yi jinkirin jin bahasin, yayin da kuma masu zanga-zanga suka riƙa gurguntar da zaman da aka yi wanda ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta musu. Kavana ya zauna shiru yana saurare na tsawon kusan sa'o'i 7, yayin da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat suke bayyana goyon baya ko rashin goyon bayan zaɓensa matsayin alkalin kotun kolin, kafin daga baya ya sami damar yi wa kwamitin jawabi. Ya ce bai kamata a sa siyasa a batun kotun koli ba. Tilas ne alkalin kwarai ya iya zama wanda zai raba gardama, wanda baya nuna bambanci, wanda kuma ba shi da ra'ayin wani kuduri ko kuma tsare-tsare. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne, wanda ke nufin damfarar jama'a.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. Sai can da hantsi za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen, da misali karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana, za a jima da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato Malam Saidu kenan, da kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jim Cook Baba Yakubu Mantiri ne daga nan Washington yake sallama da ku. Sai anji.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.